daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe, shirin matasa ne yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 100.2 da Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
da ni Hadiza Kyari.
A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, kananan sana'o'i, nishadi har ma da magana addini. Inda a yau ma 31 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan muhimmancin zakatul fitr.
Haka yake Zara, kin san yanzu ma mun matso zuwa ƙarshen Ramadan, kuma dole ne mu tunashewa mutane muhimmancin fitar da zakatul fitr akan lokaci.
Haka ne, ya kamata a ce mu mai da hankali wurin kula da mu'amalar fitar da zakka akan lokaci da kuma su wane ne ya kamata a fitar musu da zakkar.
To yanzu bari mu je ga hirar da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande yayi da Sheikh Ahmed Gombe mazaunin jihar Connecticut a nan America, inda ya mishi tambaya akan sharuɗoɗin fitar da zakatul fitr kan lokaci da kuma muhimmancin Idi.
To ana gafarta, za mu so kaɗan yi mana bayani dangane da muhimmancin ita wannan zakka da ake kira zakatul fitr.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'iman shi da rahaman shi da salalan shi ya nuna mana wannan wata na Ramadan, kuma har gashi mun kasa zuwa ƙarshe har an fara magana kan zakatul fitr. Abu na farko, zakatul fitr wata zakka ce da Annabi alaihi wasallam ya farlanta ta akan musulmi wanda ya yi azumi, amma har wanda bai azumin ba kaman yara kanana aka wajarta a cikin musu. Abu na farko, ya tabbata cikin hadisin Abdullahi bin Umar, Allah kara masa yadda, yace Annabi ya umarce mu da fitar zakatul fitr akan tsofaffi da yara da mata da bayi da ƴaƴa da kowa da kowa. Wannan ke nuna muhimmancin zakatul fitr da kuma wajibcinta a wajen waɗansu malamai. Sannan hikiman da ke cikin fitar zakatul fitr, hikimomi ne kaman guda biyu. Eh, hikima Annabi da kanshi ya yi bayani akan ta a cikin hadisi ingantacce. Ita daga cikin muhimmancin zakatul fitr kaman tana zamowa kafara ko kuma tsarki ga dukkanin waɗansu maganganu da mutum ya yi na batsa, waɗansu ƙananan maganganu na laifi wanda suna iya illata azumin shi wajen darajar azumin. To zakatul fitr na zamo kafara ga waɗannan irin kalamai da mutum yana cikin Ramadan bisa kuskure ko bisa ganganci, waɗanda sa iya raunar azumin su rage darajar shi ko halalan wannan azumin. Ya zanto zakatul fitr kaman wata kafara ce game da waɗannan laifuffuka da suka faru a cikin kwanakin azumin watan Ramadan. Sannan hikima na biyu kuma, Annabi ce ciyarwa ne ga miskinai da fakirai waɗanda ba su da hali. Ya zanto an wadata su a wannan rana ta Idi, inda rana ce ta farin ciki, kuma su yi musharaka, su yi tarayya da mutane wajen samun abin da za su yalwata wa kansu ko kuma yalwata wa iyalansu. Wannan na daga cikin hikiman fitar zakatul fitr, hikimomi guda biyu. Hikima ta farko, ta zamo kafara ga kwarakwarai da mutum ya yi a cikin azumi, ta zamto kuma yalwatawa ne ga miskinai waɗanda ba su da hali saboda muhimmancin ranar Idi. Wannan kenan. Sannan kuma ita zakatul fitr ana fidda ita ne ya halatta kwana biyu kafin sallar Idi, kamar tun ranar 28 ga watan Ramadan ya halatta mutum ya bada zakatul fitr nashi har zuwa ranar 29 har zuwa ranar sallah, amma kafin a sauko Idi. ya tabbata cikin hadisi annabi ya fara alaihi wasallam hadisi Abdullah bin Umar yake cewa duk wanda ba da zakatul fitr kafin sallar idi to lalle sadaka ce karbabbiya amma duk wanda ba da zakatul fitr bayan an sako daga idi wannan sadaka ce daga cikin sadakoki kamar sadaka da ake shewa da kullum amma ba sadaka ce ta zakatul fitr ba ma'ana kamar lokacin ta nafita ne in an sako daga sallar idi sai zanto an sako daga sallar idi kai in ka je ka idin kenan inda idin suna nan daban-daban waɗannan suna riga waɗannan sallah to kai zaka yi la'akari ne da idin da ka bi inda kai ka riga ka yi sallar idi baka fidda zakatul fitr ba to zakatul fitr lokacin ta ya riga ya wuce kwana biyu kafin sallah har zuwa ranar sallah da safe kafin a sako idi to amma da dama daga cikin malamai irin su Allama Ibn Uthaymeen sun yi maganganun cewa akan iya samun kamar togaci game da wanda larura ta sa bai fitar ba kamar yana halin tafiya yana kan hanya babu inda zai fitar da zakatul fitr kafin ya iso gida ranar sallah a sauko sallar idi ko makamancin haka suka ci ta irin wannan ya halatta ya fitar amma in dai ba larura ba to lalle in an sauko sallar idi ko in kai sallar idi to lalle sai zakatul fitr ya riga ya wuce a kanka ko da ka ba da shi sadaka ce ta yau da kullum amma ba zakatul fitr ba amma ga wanda larura ta hana shi fitarwa larura karbabbiya a shari'a wannan shi bai cikin waɗanda aka hana su fitarwa bayan an sauko daga sallar idi sannan malamai sun tattauna kuma cewa menene ma'aikin fitarwa wannan wani babi ne mai fadin gaske da malamai suke rubuce-rubuce akai waɗansu daga cikin malamai suna ganin kamar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal babu abin da za a fitar sai abinci sun ce saboda shi annabi ya ce a fitar bai ce a fitar da wani abu sabanin abinci ba suka ce duk wanda ya bada abin da ba abinci ba zakatul fitr din bai yi ba amma Imam Abu Hanifa shi yana ganin ya halatta a fidda madadin abinci kamar kima bi ma'ana kuɗi kenan wannan shine ra'ayin Imam Abu Hanifa wannan sabani haka yake tun jiya kuma haka yake har yau waɗansu malamai sun halatta waɗansu malamai ba su halatta ba amma mafi yawan malamai abin da suka tafi akai shine a fitar da waɗansu kaɗan daga cikin suka halatta fitar da kuɗi waɗansu kuma suka ɗauki matsaya ta tsakiya suka ce in akwai yiwuwar ka fidda abinci wannan shi yafi halala amma in babu daman inda za ka fidda abincin kula ga inda kake rayuwa sai ka fidda kuɗi saboda wannan dalilin suna ganin babu komai sai suka ɗauki tsaki a ra'ayi matsakaici suka haɗa maganganun duka biyu kenan a fidda kima kamar abin da yake kuɗi bisa larura amma in akwai yiwuwar a bada abinci suna ganin zamanin annabi akwai kuɗi akwai dinari akwai dirhami amma annabi bai ce a bada dirhami ko dinari ba to a tsaya akan wannan din yafi sai dai in wani larura na wurin da kake rayuwa ko makamanci haka ya tilasta maka fidda kuɗi to shi kuma fadi hawa ni'ima bi ma'ana babu komai in ka fidda kuɗi bisa wannan ra'ayi insha Allah Allah ta'ala ya ainihin amsa mana so wannan shine kadan daga cikin abin da shafi a zakatul fitr kenan sannan kuma duk wanda yake ciyar da shi yana karkashin ka sai zaka fitar mishi kamar matanka kamar ƴaƴanka da duk waɗanda suke karkashin ka ƴan uwanka ne ko ba ƴan uwanka bane ba in dai ba sun ce za su fitarwa kansu ba duk ya halatta ka fitar musu ko da ma'aikata ne da suke karkashin ka waɗanda suke maka aiki a gida su wanki masu wanke-wanke direbobin ka da makamantansu masu gadi duk ya halatta ka fitar musu ka taimaka musu kuma kai ma ka samu lada sannan ya tabbata daga Sayyidina Umar Allah ta'ala ya kara masa yarda yayi fatawan ya halatta hatta jaririn da ke ciki ma a fitar mishi domin malamai suka ce jaririn da ke ciki ana iya fitar mishi ko da ba a san namiji bane ko mace tunda babu bambanci wajen adadin abin da ake fitarwa namiji ko mace za a kaddara ne kawai jaririn da ke cikin nan namiji ne ko mace shi ma an fitar mishi wannan fatawar Sayyidina Umar yayi ta lokacin da yake khalifa musulmai kuma ya tabbata cikin maganganun Ahmad ibn Hanbal halaccin fitarwa jariri wanda yake cikin ciki idan kai babu laifi in baka yi ba shi ma babu laifi amma da duk malamai sun yadda na da da na yanzu cewa jaririn da aka haife shi a yau ya zamo yau ne sallah kafin sallar idi wannan shi dole ne a fitar mishi amma game da jaririn da ke ciki akwai sabanin malamai waɗansu suna ganin za a fitar waɗansu kuma suna ganin ba za a fitar ba amma fitarwan ya fi saboda akwai magana daga Sayyidina Umar bin Khattab Allah ta'ala ya kara masa yarda Allah ya sa mu dace
Allah gafarta waɗanne irin mutane ne shari'a ta shar'anta cewar su ne za a ba mu wannan zakata zakatul fitr
malamai suka ce waɗanda ake ba wa annabi ya riga kira sunansu a cikin hadisi ya ce tuhuratu lil masakin ciyarwa ne ga ainihin miskinai to sai aka ce mu ɗauki kalmar talaka ko kuma wanda bai da shi mai kalmar miskini ko fakiri da larabci kalmomi ne guda biyu da suna shiga juna. To sai mu ce waɗanda ake bawa zakatul fitr din su ne waɗanda suke mabukata. Mabukata su ake bawa, bi ma'ana talakawa. Duk inda mutum yake rayuwa bai bukata a gaya mishi suwa ne talakawa ne. Talaka abu ne da zaka iya yau da gobe idan saka gane wannan mabukaci ne. A takaice duk wanda yake talaka shi ake bawa. Ba ka daukan zakatul fitr kai kawai wani abokinka mai kuɗi, wannan ba zakatul fitr bane ba. Kamar yadda ka san zakka na dukiya ana bawa mabukaci ne, haka zakatul fitr ma ana bawa mabukaci ne, dan sadaka ce ba kyauta ba. Yana akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka. Sadaka kawai tana ba waɗanda shari'a ce ta ce a baiwa mabukata kenan. Shi kuma kyauta tana ba wa mai kuɗi, tana ba wa musulmi, tana ba wanda ba musulmi ba, tana ba wa ɗan uwanka, tana ba wa kowa. Shine bambanci tsakanin kyauta da sadaka. To zakatul fitr in dai sadaka ce kuma sadaka ce ana ba wa kaɗai talakawa ne mabukata, ba ka ba wanda yake mawadaci.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa a cikin shirin na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau ga ci gaban tattaunawar da Yusuf Aliyu Harande ya yi da Sheikh Ahmad Gombe.
Kamar matasa waɗanda ba su da aure amma suna da zarafi da za su iya yin wannan zakka, wannan zakka ta halatta a kan su koko sai lallai iyayensu za su yi musu zakkan nan?
Na'am, game da wanda yake matashi yayi aure ko bai yi aure ba, yana da kaman dama guda biyu. Idan mahaifin shi ya ce ni zan cire maka dan na saba cire maka tun da na haife ka, bisa wannan kuma ga mahaifin yana da hali sai ya bar shi saboda girman mahaifin. Kuma lokaci iyayen mu sukan alfahari da su yi maka abu ko da ka girma, to sai a ba su wannan girman. Amma in ka san kai ma iyayen naka ba su da ƙarfi, wannan ya zama lalle ka fitarwa kanka su ma ka fitar musu gaba daya. Matuƙar mutum na da hali ya fitarwa kanshi, ya fitar ma waɗansu mutane ya masu lada ko da ba kai aure ba, domin wajibi ne akan ka fitar. Sunna ce mai ƙarfi, sunna ce mu'akkada, wanda Abdullahi bin Umar ma ya kira ta da sunan farilla cikin hadisin Imam al-Bukhari. To matashi ko ya yi aure ko bai yi aure ba, matashi ya ce mace ta yi aure ko ba ta yi aure ba, in dai tana da hali ya halatta ta fitarwa kanta, ya halatta ma ta fitarwa wani iyayenta ne ko kannanta ko makamantinsu, ya halatta mu ce dauki ma ce gidan gaba ɗaya ne zan fitar muku, wannan ya halatta insha Allah ko da ba ka yi aure ba.
To Allah gafarta, bari mu duba muhimmancin sallar Idi musamman ga musulmai. Ya muhimmancinta yake, kuma waɗanne sharuɗi ne suke tattare da ita sallar Idi?
To na farko, sallar Idi ne na karamar sallah kamar yadda muke faɗa shine sallar azumi, ko kuma Idin babbar sallah kamar yadda muke faɗa da Hausa shine Idin sallar layya, wanda ya kuma halatta a kira ta da babbar sallah din, dan ya zo a cikin hadisi Annabi ya kira ta da haka, kuma ya zo cikin Qur'ani Allah ya kira ta da ainihin yawmul hajji al-akbar. Akbar kuwa shine abu mafi girma, ke sa cewa babbar sallah din da Hausa ba kuskure ba Hausa ba ya halatta. To game da abin da shafi waɗannan idi duka guda biyu, idin sallan karama ko idin babbar sallah, waɗansu ibadu ne da Annabi ya shar'anta su cikin addini, waɗanda suke nuna kaman girman musulunci da kuma haɗin kan musulmai da kuma abubuwan da ke da alaƙa da haka. Sallar Idi sunna ce mai ƙarfi, waɗansu malami suka ce sunna ce mustahabbiya. Ana yin su ne kamar yadda na faɗa, in an kammala ibadan azumi. Allah kuma ya ce litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hikimar sallar Idi shine don ku taru ku gode wa Allah bisa ni'ima da ya muku. Allah ya muku ni'ima da ya baku wannan ibadan na azumi, wanda bai ba waɗansu irin yanda ya baku ba. Ya tara falala dewa a ciki irin wanda bai ba waɗansu al'umma da suka gabata wannan falalan ba. Ya ba ku daren Lailatul Qadr a ciki, wanda dare ne guda ɗaya ya fi wata dubu alkhairi, sama da shekara 83 ibadan dare guda ɗaya. To nan falalan da Allah ya mana ɗin, sai mu taru mu ainihin girmama Allah, mu gode masa bisa wannan ni'iman da ya mana. Sannan kuma bayan ya yi kama ya baka wannan azumin, ya baka lafiya da imani sai wannan azumin, wani yana nan har a gama azumin yana gadan asibiti ko yana gida a kwance ba lafiya, bai ma samu ya azumin ko guda ɗaya ba. To ku da Allah ya baku lafiya ɗin, ya baku ibadan, sai ku taru ku gode mishi, ku girmama Allah. Shine hikiman shar'anta wannan ita ainihin sallar Idi. Sannan kuma abin da ya shafi kaman hukunce hukunce da ke kewaye da ita sallar Idin, abu na farko akwai kabarbari da ake yi tun daga faduwar rana, ranar 29 ga watan Ramadan ko ranar 30 ga watan Ramadan, in an tabbatar da cewa shagari sallah, ana fara wannan kabbara har zuwa saukowa daga sallar Idi. Saɓanin babbar sallah ana yin shi ne har kwana uku bayan babbar sallah, waɗannan kabarbarin ana yin su a babbar sallah, kuma ana yin su a ainihin karamar sallah. Sai dai karamar sallah akan fara shi ne daga faduwar rana, ana tabbatar da washe gari sallah har zuwa kuma a taso daga sallar idi. Sannan kuma ana buƙatan in ya zamo sallah ne na azumi, mutum ya ci abinci kafin ya tafi masallaci. Ko da dabino ne, annabi dabino ma kawai yake ci. Annabi ya sunnanta mutum ya ci wani abu kafin ya tafi ainihin sallar idi. Sannan kuma ana buƙatan mutum ya yi wanka, ya sa kaya mai kyau. Sannan sallar idi ana fita da mata da maza da yara da tsofaffi da kowa da kowa, hatta macen da ba ta haila ya halatta ta je filin idi. Ya tabbata cikin hadisin Imam Muslim daga Muwatiya, ɗaya daga cikin sahabbai, take cewa annabi ya umarce mu fita zuwa masallacin idi da ainihin ƴan mata, mata masu al'ada, duka a fita, sai dai masu al'ada ba sa sallah. Abinda suke shi ne su halarci wurin, in ana addu'a kuma suna cewa amin duk kabbaran da ake aiki tare da su, wannan ya halatta a cikin addinin musulunci. Sannan kuma ita sallar idi ba a yinta a cikin masallaci, sai dai in ya zama larura. Kamar wuraren da ba su da filin idi, wasu ƙasashe larura sa suke yin shi a ainihin cikin masallaci saɓanin haramin Makka da Madina. Wannan wasu malamai suna ganin tun zamanin shekaru aru-aru zamanin magabata haka abin yake, Makka ana sallar idi ne a cikin haram. Wannan wani babi ne mai zaman kanshi. Amma dai abin da yake shine a yi sallar idi ba a cikin masallaci ba. In aka je filin idi kuma zance mafi inganci ba a nafilar da ya so masallaci. Ana mutum yana zuwa ne kawai ya zauna a fara sallah, in an gama sallah kuma a yi khutuba. Khutuban kuma ana yin ta ne bayan sallah, ba kafin sallah ba kamar yadda ake khutuban Juma'a. Sannan yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi shine galibi da an gama sallah sai ga mutane suna watsewa. Yana da mahimmanci mutum ya tsaya ya saurari khutuban sallar idi, saboda a lokacin da aka gama khutuban idi ya tabbata cikin hadisin Imam Ahmad, mutane suna watsewa suna tafiya gida, Allah yakan sa mala'iku suna tsayawa a hanyoyin da ke fita daga wannan wurin. Mala'iku Allah zai ce da su, waɗannan mutanen da suka taru sun taru ne saboda suwa, sun taru ne saboda kai, yace to ku shaida gaba ɗaya na gafarta musu. Daga saboda wannan falalan mutum ya tsaya bayan sallar idin ya saurari khutuban, ko da khutuban ana yin tunin da yaren da baka ji ya halatta ka tsaya, in ana addu'a nan za ka gane ka ce amin. A takaice wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi mahimmancin sallar idi da kuma wasu hukunce-hukunce kaɗan da ke kewaye da ita wannan sallah ta idi.
To Alagafarta, a ƙarshe menene muhimmanci, ko kuma akwai waɗansu malamai da suke magana akan muhimmancin ainihin bin hanyar da mutum ya bi lokacin zuwa sallar idi da kuma wanda zai bi wajen dawowa, menene muhimmancin haka?
Gaskiya ne abinda akwai shi ne, ya tabbata annabi ya in ya je masallacin idi alaihi salatu wassalam ta wata hanya, in zai dawo yakan saba hanya bi ta wata hanya daban. To malamai sun tattauna menene hikima haka. Waɗansu malamai suka ce hikiman shi ne saboda kamar nuna yawan musulmai. Wasu malamai suka ce annabi yakan yi haka ne saboda in ya bi ta wannan hanya ya ba mutane sadaka, in zai dawo kuma zai bi ta wata hanya ba waɗansu mutane da ban sadaka. Amma daga ciki ne duk maganganun da suka fi kwanta min rai shine abin da Muhammad ibn al-Uthaymeen ya faɗa, Allah mishi rahama, yace in kace da ni menene yasa annabi yake can, me yasa in kuka je idi ta wannan hanyar kuke dawo ta wata hanya daban? Sai ce bamu san dalili ba, kawai annabi ya yi kuma mu ma za mu yi. Yace wannan ya fi ainihin kwanciyar hankali, duk abin da annabi ya yi ka san hikimin ko baka san hikimin ba, in ka yace ka samu lada. To mun gano hikiman da yasa annabi ya haka, ko bamu gano hikiman hakan ba, lalle sunna ce annabi ya yi, sahabbai sun yi, dukkanin magabata sun yi, kuma ya zo cikin littattafan musulunci ainihin khalafa hanya, canja hanya wajen tafiya da kuma wajen dawowa. Wannan sunna ce mai kyau, yana da mahimmanci kuma ɗabbaka ainihin ita wannan sunna ta ainihin canja hanya ranar idi. Wani abu da zan ƙara a taƙaice shi ne dangane da bayan an kammala bukukuwan idi, kar mu manta da azumin sittu Shawwal. Abu ne da ke da mahimmanci ƙwarai da gaske. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce, annabi ya ce duk wanda ya azumci watan Ramadan summa atba'ahu sittan min Shawwal, sannan sai bi bayan Ramadan da kwanaki shida cikin watan Shawwal, kana ka siyami dahar, Allah zai ba shi lada kamar ya yi azumin shekara guda. Malamai suka ce Ramadan da kai Allah zai mai da shi wata goma, sannan kwana shida da kai Allah zai mai da shi kwana 60, kaga wata goma sha biyu kenan. Sannan kuma wani abu da ke da mahimmanci mu sani shi ne sittu Shawwal, kana yin shi a jere in ka samu dama, ko kuma kana yin shi a warware. Ana so dai kai guda shida ne cikin watan Shawwal ɗin, ba lallai sai ka jera su ba. Sannan game da wanda ake bin shi kuma bashin azumi ya zai yi, ka samu rashin lafiya cikin Ramadan, ka sha waɗansu kwanaki. Za ka yi sitti shawal kafin karama, mace ce ta samu kwanakin al'adanta cikin Ramadan, ta sha wasu kwanakin azumi, ga kuma sitti shawal ya za ta yi. Zance mafi inganci a wurin malamin shi ne in akwai dama an bi so ka fara biyan bashin da ake binka kafin ka yi sitti shawal. Wannan shi ne abin da ya fi ƙarfin dalili. Dan ce sun ma'atba'ahu sittamin shawal. Bayan ka azumci Ramadan sannan ka bi shi da shawal. Da aka ce to ga wanda ya sha wasu kwanaki har yanzu Ramadan ɗin shi bai cika ba sai ya biya waɗannan kwanakin. Amma in bisa larura mutum bai samu ya yi ba, sai zanto kwanakin da ya rage kila kwana bakwai ne watan ya ƙare. To a wannan yanayin ya halatta ka azumci sittin shawwal, daga baya kuma ka azumci watan Ramadan, wannan ya halatta. Abubuwa ne guda biyu, da abin da ya fi da kuma halacci. Abin da ya fi shi ne ka fara biyan bashin da ake binka. Amma in ka fara shawwal sannan ka biya bashi daga baya, sittin shawwal ɗinka ya yi kuma azumin Ramadan ɗinka ya yi. Amma wanda ya fi falala ɗin ko wanda ya fi lala shi ne ka fara biyan bashin. Amma in kai wancan ba ka aikata laifi ba, sai dai ka bar abin da ya fi. Wannan shi ne a takaice bayanin da malamai suka yi. Kamar Salihu Munajjid, Allah ya mishi ƙara mishi albarka, ya yi wannan a cikin fatawoyin shi na azumin watan Ramadan. Insha Allah.
To madalla, Zara, kin dai ji kaɗan daga cikin sharuɗin da malam ya yi mana bayani a kai. Ni dai abin da na ji daɗin shi shine yayi magana akan sittin shawwal, saboda ya kamata mata da ina fatan suna saurara sosai, don akwai abubuwa da ya kamata mutane su kula cewa ba lalle bane sai kai wannan sittin shawwal in dai ya zama maka gallura. Kike me kika gani?
Haka ne, da na nima na amfana sosai da bayanan da malam yayi akan azumtar azumi a watan shawwal, wato sittin shawwal kenan, da muhimmancin da yake cikin waɗannan azumin.
Haka
ya kamata mutane su ɗauke shi da muhimmanci, inda Allah ya baka dama da iko ka samu ka yi. Allah ya bamu ladan ibadin da muka yi, da fatan kuma masu sauraro duka sun amfana da abin da
sosai
suka ji da kamala.
Haka ne, kuma ma yayi magana akan fitar da zakka, batun cewa duk mutanen da ke karkashin ka dole ne ka fitar mishi da zakka.
Ka fitar musu da zakka
masu aiki, masu gadi, kin gane mutane tana ba kowa bane ya san wannan, saboda haka na ji daɗin yanda ya ƙara mana bayani akan wannan, da kuma akan bambancin kyauta da kuma sadaka. So muna fatan dai masu sauraro duk an saurara sosai, an ji dai abubuwan da malam yayi bayani akai
da muhimmancin sallar Idi. Malam yayi bayani akan muhimmancin sallar Idi da yanda ya kamata mutane su yi ta.
Haka ne. To, yanzu kuma bari mu ziyarci filin da fadafan mu na yau.
Sunana Salamatu Abdullahi.
Hajiya Salamatu, gashi ana azumi, sannan akwai abinci da ake yi, wato kamar da ake ce na kwalama, wanda kila na gina jiki ne ko na jin daɗi dai, wanda da za a ci a ji daɗi. Ke a gidanki kamar me kike yi?
To gaskiya kamar da azumi haka, abincin ba kamar wanda an saba ci na yau da gobe ba, saboda azumi yana abincin da kake ci da azumi irin abincin da ba shi da nauyi ne, da kuma zaka ci kaji daidai, ba zai zama maka damuwa ba. Ma'anar nauyi kamar tuwo, kin ga ba za ka yi azumi ka kama tuwo ka sa shi a gaba ba, yana da nauyi da yawa. To da azumin mukan ci abinci kamar a ce soyayyen dankali a dan hada shi da vegetables da kuma ko kaman salad haka. Haka
da dan kwai kenan ko?
Da dan kwai haka a hada shi da shi.
To ya ake soya dankali da a hada kamar yanda kike a gida?
To dankalin da yawanci dankalin Turawa ne, tunda kin san muna da dankali kala-kala, amma yawanci na Turawa ne, shine yana nan ba nauyin da zai iya dauka ciki a kowane lokaci. To dankalin in ka saye shi, yawanci zaka bare shi ne ka wanke shi, ka yayyanka shi kanana to shapes da kai kake so. To sai kuma ka sa shi a cikin mai, in ka tsantsame shi daga ruwa sai ka sa shi a cikin man gyada.
Ba ki dan sa gishiri ba?
To yawanci it depends kowa yanda yake son abun, amma advisably akan kaman ka sa shi kaman kwando da ya tsantsame ruwan, to zaka iya juya gishirin a lokacin a ciki. In ka jujjuya mishi gishiri to sai ka sa a man ka da ya zafi a wuta ka soya shi. To in ya soyu zaka iya aje kaman a coolers haka, saboda ya zona da zafin shi kafin lokacin shan ruwan. To bayan ka soya dankalin nan zaka iya hada kaman ko da plantain, shi ma ka soya shi ka kara kai.
Wato dan abu mai kaman ayaban nan kenan.
Eh shi wannan mai kaman ayaba din. To bayan shi din kuma
ya yake sarrafa shi?
Shi kuma yanda yake kaman ayaba kawai zaka bare bawon shi ne, to sai ka slice din shi ka zuba a mai din. To sai ya soyu ka kwashe shi a wuta. Zai dawo kaman brown haka ba wai ya kona ba yanzu, to sai a sauke shi. To daga wurin kuma sai ka yi kwanka. Kwanka zaka fasa shi ne a dan bowl dinka, dan kwanon ka kan ka fasa kwan, to sai ka sa mishi dan gishiri, dan albasa, wani lokaci akan dan sa mishi ma kaman irin dan jajjage haka, dan dai irin da yayi dan dadi haka din
kenan, wato dan jajjagen yaji barkonon.
Eh zaka iya sa. To lokaci sai ka sa kuma a dan manka a wuta ka soya kwan. To shi ka hada shi da su abin nan soyayyen dankalin ka, to kin ga yayi daidai kenan da za a ci.
To amma me yasa ake cin irin waɗannan cimacima lokacin azumi?
Eh ana cin irin waina abubuwan saboda kaman shi dankali yana kara mana kuzari a jiki. To kin ga yana da amfani sosai, kana azumin ya kamata kana dan kuzari na dan kokarin kai wasu ɗan abubuwa, ba wai kai zauna haka kawai dan kana azumi ba.
To banda dankali sai wani abinci kuma kike yi?
Nakan yi kaman alale. To alale shi kuma yana kara mana shi ma kuzari a jiki din. To amma kuma ba shi da nauyi, shi ma yana da dadin ci da azumi din. Kuma mukan ci alalen nan kaman da kunin gyada, mukan hada da shi haka mu ci. To kin ga kaman alale din shi idan ka sayi waken ka, wake din kuma kanana ba manya ba. Yawanci manyan wake ana yi kaman dafa duka da su white rice haka, ana hada da su da farin shinkafa. To amma kananan yawanci su ne ake yin alale din da shi. To in ka wanke shi ka dan sa shi a dan jika ka dan a ruwa, sai ka dan kirba shi ko a turmi haka saboda bawon ya fita daga jikin waken. To can kuma sai ka yi amfani da kaman abin nan matatanka ka fitar da waken, in ka zuba mishi ruwa da yawa ganyen za su tsaya, bawon za su tsaya ta sama. To sai ki dan tsiyaye shi ki fitar da bawon ki raba shi da waken. To can kuma sai ki sa mishi kaman dan atargunka da dan shambo da albasa, sai a markada shi. Wani suka using blender, wani kuma su kai shi markade. To in an yi wannan markaden an kawo shi, to kullun kuma sai ki zuba mishi kaman dan gishiri da su magide, wani ba suka hada kaman da kwai da dan ganye haka. To sai ka kada shi ka dan sa mishi kunna man gyada ne, zaka sa mishi man gyada ne, in kuma na manja ne zaka sa mishi manja. To a wurin kuma sai ka duddura shi kaman a gongoninka. Akwai cups din da ake sayar da su a kasuwa musamman nan
masu rufin nan,
suna da murfi. To yawanci shi ya fi dacewa. To amma wani lokaci ina fin karfin talaka, to sai shi talaka yakan amfani da kaman wanda yan gwangwan suke yi. Akwai gwangwanin alale da yan gwangwan suke yi, saboda yawanci abin nan a asibiti ma ba a bukatan ka yi amfani da leda, saboda sinadarin da ake yin leda da shi yana da wasu chemicals da yakan kawo damuwa a jiki. So an fi so ka yi amfani da gwangwanin. To in ka gama ka dan sa ruwa tukunyanka, sai ka dora gwangwanayen a ciki na alale din da ka dan sassa su din. To can sai ka rufe da ko leda haka, ko kaman newspaper ka rufe saman shi kafin ka sa murfi. To can kuma a ce minti 30 haka ya riga ya nuna. To sai ka soke alalanka. Shi kuma kunin gyada din ana yin shi ne da gyada da shinkafa, shinkafan na tuwo. To shi shinkafan tuwon zaka jika ka wanke shi, gyadan kuma zaka dan babbare shi bayan ka jika ka separating nashi daga bawon da gyadan.
Wato wannan jan,
jan gyadan, a cire bawon nan jan nan, sai rage farin cikin gyadan. To sai ka hada da gyadan da shinkafan tuwon, ka hada su tare a ji a markada maka shi. To in an ji an markada shi an kawo, to a lokacin kuma zaka tace shi kaman da ake tace kulun kamu. To in ka tace shi ruwan da ka samu din bayan ka cire sakin, to shine zaka sa a wuta kai ta motsa shi, kai ta motsa shi yanda ka san kana motsa acha ya hauro ya kumbura.
To lokaci yayi halansa, amma insha Allah mako mai zuwa zamu kammala wannan hira da fadafan. To masu sauraro, anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown da injiniyan mu na yau Aiden, tare da abokin aiki na da taya ni gabatarwa
Zara Aminu Fage,
ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington ke cewa ku sha ruwa lafiya, kuma ayi hutun ƙarshen mako lafiya.